Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya, da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Buhari ya canza ranar demokuradiyya zuwa 12 ga Yuni don karrama Abiola da ya lashe zaɓe a 1993 zamanin mulkin Janar Babangida. Haɗin gwiwar majalisun dokokin Najeriya ya nuna takaicin yadda yake jami'an gwamnati na musgunawa 'yan majalisar. Da aka yi gyara ko su ɗau mataki da aka gano na tsige shugaban ne. Inuwar Garba mai taimakawa mataimakin shugaban majalisar dattawa ne kan siyasa.
An ce ga matsala, muna so ka ɗauki mataki a kai. Ba ce a kai bari mu ɗauki mataki kafin ka gyara ba.
Yayin da aka ba da belin tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yero, magunan EFCC na cewa suna adalci a aikin.
Mu dai kuma gaskiya kana cewa mun ji farawo barka ba.
Wata uku bayan rasuwar sanata Ali Wakili, har yanzu majalisa ba su sanar da hukumar zabe ba. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
Daga ran da aka karbi wannan takarda a hukumar zabe ne ake sanin cewa akwai wannan gurbi kuma hukumar zabe za ta sa ranar da za a yi wannan zabe.
Yayin da ake taron bankwana ga marigayi, sakataren kungiyar Kiristoci ta Najeriya Rabaran Musa Asake don biso, sun katsina kowa masoyin BOE Bashir Hassan Mashi, Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota. Ashura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Usman Abubakar Babanti ne daga Kaduna, da kuma Rabaran Jamilu Abu Ibrahim daga Bauchi. Ga Sheikh Babanti ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babanti ne, babban limami masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna, kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani, kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan, mu saboda dalilai guda jinan da muka ambata. Na farko dai tukuna, an kare tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo. Na biyu, sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wanda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma darajar man fetur. Wannan ya sa dole ko mun ci ko mun so mu samu kanmu a kan wannan. To zamanmu mun fada a cikin wannan, yanzu sai abubuwa guda biyu mu gani menene mu fuskanta. Mun sani dai alal haƙiƙa matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shi ne abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah, musamman rashin gaskiyar mutane da fasaka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan. To yanzu menene abin yi gare mu? Na farko tukuna, su 'yan Najeriya, magana ta gaskiya, idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi, to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai, wato su sadaukar da kai, su ɗauki haƙuri, su ɗauki jimiri, kuma su yi iyaka ƙoƙarinsu, su yi ta addu'a, su bi Ubangiji, kuma su yi ta addu'a, su yi ta neman Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wannan matsayi da muka sami kanmu. Sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki, su ga cewa ta wace hanya za su bi, su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu. Sannan in aka komo ga ainihin gwamnati, abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi. Alal haƙiƙa gwamnatin nan dole a tausaya mata, domin ta karɓi mulki, ta iske ƙasa, ta faɗa cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa, wanda shi ne ma abin da kai kantin akan cewa za ta fara aiki a kansa. Ta karɓi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira, babu dalili, kuma babu ji, babu gani, wanda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta. To abin da wannan gwamnati muke ba ta shawara shi ne gwamnatin Janar Buhari ya zamto ta fuskanci wa'incan, kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki, har Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda mu. Sannan in aka komo a dukkan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wanda suke masu samu, kamar manya-manyan attajirai, ba zan ambaci wane, kowa ne, kowa ne ba. Wajibi a tsari na shari'ar musulunci, idan mutane sun faɗa a cikin tsanani da cikin kunci, to wajibi ne akan mawadata su ɗauki dabaran ciyar da dukiyarsu da yin amfani da dukiyarsu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai tsarki, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Suna ciyar da dukiyarsu akan suna so, suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka ɗaure a gidan yari, da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci.
Shi ma rabarin Jamilu cewa yi.
Assalamu alaikum ɗan uwana ɗan arewacin Najeriya. Mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi, ina mai kira ga dukkan ɗan arewacin Najeriya mai zaman lafiya da juna domin ci gaba, kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da kan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa. Wanda ma har Allah da kanta ya faɗa a cikin Bible da cewa in baka nemi zaman lafiya da mutum ba, saduwa da Allah ma zai maka wahala. Dalilin na ɗaya shi ne littafi ya ce ku nemi salama da dukkan mutane da tsarkakewa wanda babu wanda za ya ga Ubangiji in ba tare da ita ba. Muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kansa ya kasance cewa zaman lafiyarsa shi ne kwanciyar hankalinsa, zaman lafiyarsa shi ne salamarsa, zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka. Misali, kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da wasu ƙabilu suna kashe junansu a kan abin duniya, muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunanin cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji. Idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji, idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma ɓarna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya. Alal misali, a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana. Dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a wanda ya kawo dukiya, wanda suka je suka kawo dukiya, kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lalle kuɗaɗe da aka karɓa a wajen jama'a an yi aikin da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Mu tuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so, Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama, babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba daga mai shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ku kowane ci gaba ya tsaya aiki da aminci da gaskiya. Kwayar magana da nake so in bar muku shi ne, idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ka iya yin sa ba. Dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali. Ni mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Allah ya albarkace mu, Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya. Assalamu alaikum.
Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.